بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو قوم شابكي قوات رمضان هجران سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تدبو ديد داري حدود أربعين دقايا إن شاء الله زامو تشغب دا تفسير القرآن من كرما زامو تاشي آية تفرقو أتكين سورة النساء نعم بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله سبحانه وتعالى يتياكو ودندسك إيماني كدسورا أبنجي جنكو واندي أهلي تشيكو دقري قداء ديا كما يهلي التاوى ونرن واتو دقا إتيا هلي التامتا iyalinsa wato shi wannan wanda ya halitta na farko din ya halitta masa iyalinsa daga wannan ran wa batha minhuma sannan ya yada daga cikin su rijalan kathiran wa nisaa wato mazaje masu yawa da mata wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon juna da shi kuma kuke roƙon juna da zumunci inna allaha kana alaikum raqiba lalle allah subhanahu wa ta'ala yana lura yana dakon yana kula da dukkan abin da kuke aikatawa annan wannan ayar kamar yanda mun dai mukaddima ga jere ajiya akan yanda ayar suran ta fara da ya ayyuhan nasu da kuma wasu daga cikin hikimomi na Allah subhanahu wa ta'ala da mu'jizozi na Al-Qur'ani cikin yanayin farawan wannan sura. Galiban duk in kaga kira da ya ayyuhan nasu to kasancewan kira ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana da fitrar dan Adam. A cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci bawa da shi akwai ibadu wanda suke sun dace da wato a hankali dukkan abin da Allah ya umarni da shi shine hakikan abin da ya dace da fitra amma akwai abubuwa wanda sun dace da hankalin dan Adam shi kanshi ya san daidai ne wannan abin akwai abin da dan Adam ba zai iya sanin daidai a cikin sa ba sai tare da nassi yawancin abubuwan da zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana fadi idan yake kira da ya ayyuhan nasu to yana kiran mutane ne zuwa ga abubuwan da duk fitra salima duk mai hankali ya san wannan abin da ake kira zuwa gare shi daidai ne idan kira ne zuwa umurni ayi wani abu kamar ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم حكيم كاغا إرى إرى ودنن dukan su zaka samu kiraye kiraye ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ga mutane gaba daya zuwa su koma su bitan fitrar su wanda yake kuma idan suka koma suka bitan fitrar su babu kokonto abin da zai biyo bayan wannan shine imani da Allah subhanahu wa ta'ala da imani da manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wa dan adam dukan mutane idan suka koma zuwa ga fitrar su sun san cewa ba wanda ya halicce su sai Allah galiban wato mutane Allah ma yana fadi in ka tambayi kafiran makka wala in sa'alta man khalaqa samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaquluna Allah in ka tambaye su wa ya halicci samai ya kasai wane ne ya sakhara wannan watan da rana wane ne ya wadannan sirran duk za su ce Allah subhanahu wa ta'ala shine yayi saboda haka fitra ta san cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ta sana amsa wato umurnin Allah subhanahu wa ta'ala duk dan adam yana son gaskiya duk dan adam yana kin ƙarya duk dan adam yana son mutum mai tashi wato dan adam da yake kan fitrar sa yana son mutumin da zai tashi yayi aiki don yayi iktisabi da kokarin sa duk dan adam ba ya son mutum da zai zama mai kasala yana jiran ya mika hannu a yace ai masa ko mai neman a taimake shi ai masa ba tare da yayi kokari da kansa ba duk dan adam yana son mai girmama manya duk dan adam ya san cewa rashin girmama manya dukkan al'adu wannan ba tare da lura da wani addini ba yawanci irin waɗannan suna akan ce musu idan sun zo a babin ibadu akan ce musu ibada ma'qulatul ma'na wato ibadan da bawa in ya ganta ya san manufanta ya san abin da ake nufi da ita idan aka ce ka taimaki marashi ka taimaki almajiri ka taimaki mabukaci ka bada zakka kaga wannan ibada ce wa wani sashin ta dai maqulul ma'a maqulatul ma'na ne akalla bayarwa din ko da yake kila sashin nisban da ake bayarwa da dalilin da yasa nisabi yake zama abin da za a bayar kila ya zama ya faku ga bayi to akwai kuma ibadan da gairu maqulatul ma'na ne kawai ana yi dan Allah ya ce ai misali a taimama idan ba a sami ruwa ba kaga wannan gairu maqulatul ma'na ne ibada ce gairu maqulatul ma'na ana kiranta ibada mahdha koko sallan azhar raka'a hudu sallan al'asr raka'a hudu sallan magriba raka'a uku wannan ibada ce mahdha wannan aya asirce ai fatiha da sura a biyun farko ai fatiha kadai a biyun karshe duka wannan ibada ce mahdha bawa baya da hannu cikin ya wannan ibadar ta kasance kaza bawa watan hankalinsa ba zai iya taimakon sai isa zuwa ga hikiman wannan ibadan ba sai dai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala koko wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala su itla'in bawa dan haka dai duk in ka ga nida na Allah subhanahu wa ta'ala da ya ayyuhan nasu to yana kiran fitra ne ta dan adam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fitra ta sanaji dan adam akan ta wanda koda mutum bai tashi a musulmi ba zai zama akwai ragowan wannan hankalin na fitra tare da shi to zai zama zai gane wannan da'awar da ake masa ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku Allah zai khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai guda daya cewan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce dukkan halitta daga rai guda daya hanyoyin sanin su hanya biyu ne hanya ta farko shine dukkan mai hankali ya san cewan ya san mas'alan tawalud da takatsu ya san cewan ko a gidansu ya kalla in ya ga kakansu zai ga kakansu an haife shi shi kadai a tsumma amma bayan ya taso ya aure ya haifi iyayensu sun fadada sun an zo generation din su shi kanshi kila suma sun haifi yaya suma yayansu kila sun fara haihuwan yaya to haka sai ya gane sai ya ga an yi yawa daga kakansu shi kadai a shekara 80 da suka wuce sai ya ga zuri'an wannan kakan yanzu sun zama 500 ko dubu to kuma kowanne ɗaya daga cikin wannan shi ma zai zama 500 ko dubu dan adam ya duk mai hankali ya san cewa wannan shine hanyar da dan adam yake yawaita kowanne gari in ka zo mu da wayanmu misali mun san lokacin da wasu garuruwa adadin su misali bai wuce miliyan 1 ba bayan shekara 20 ko 30 adadin ya hawa ya kai miliyan 10 ko fiye saboda wannan takasur din to kaga tabiatul hal ya san in aka ƙara komawa shekara 100 ko kaza bayan nan to adadin zai sauka daga wannan miliyan din in ana ta sauka adadin zai ragu a ƙarshe dai duk mai hankali ya san za a koma zuwa ga daya wato shine na farko wanda daga shi aka sami sauran to wannan abu ne wanda hankalin dan Adam zai isar da shi zuwa gare shi ko da ba wahayi to kuma sannan bayan nan sai kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wanda yake shine yayi halittan ba a gaban kowa ba yana fadin ma ashhadu khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidhal mudillina adda ban sa su su zama mun shaida lokacin da zan halicci samai da kasai ba haka kuma ban sa su su zama mun shaida lokacin halittan kansu ba kuma ban dauke su ma sai maka a lokacin da zan yi halittan ba dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana shi ya halicci dukkan halitta daga guda daya ta hanyar nassi ga yana kuma sannan hankali alfitratu salima ita ma za ta kai mutun zuwa ga isa zuwa ga wannan masu tunanin cewa jinsoshin mutane kowanne an yi su a inda suke ne wannan tunani ne na rudani domin ba zai yi a zama kamar yanda muka fadi bature ne ko dan adam ne idan yana yin abu yake yin su watan yayi su kaman copy a rika istinsafin su ba bambanci tsakanin wancan da wannan amma idan yin Allah ne subhanahu wataala to yana yi ne istiqlal dan haka tunda Allah subhanahu wataala yayi mutane aka gansu duka jinsin su duk yanda suka bambanta a launi suka bambanta a halshe suka bambanta zaka ga masana za su iya mai da wannan halshen da bambancen halshen zuwa asalola wanda za a karshe za su koma asali guda daya ko kuma wannan bambancen launin zaka samu wani abu ne wanda yake da alaka da bi'an da suke rayuwa da abin da suke ci da dalilai dai da yawa wanda duka wannan masana waɗannan fannoni suna bayani mai fadi a ciki wanda duk mai ilimi zai fahimci wannan Allah subhanahu wataala ya ga mana mu ji tsoron Allah da ya halice mu daga ubangijinmu da ya halice mu daga rai guda daya ko daga mutum daya wanda shine babanmu annabi Adamu alaihi salam wannan irin tsoratarwa yana bayan tsoratarwa kuma wato nau'i ne na wato kore girman kai da fariya a tsakanin mutane kada mutum ya jiji da kai don abin da kake gani kana takama kai wani ne to Allah subhanahu wataala dai ya ce da kai da wanda kake raina wannan duk baban ku ɗaya duk dangin ku ɗaya kawai bambanci ne na tsila tsawon kakanni har ya sa kai tunanin cewa ko ko wasu dalilai su saboda inda ka sami kanka su saboda wata dama ya sa kai tunanin kai daban da shi amma dukan ku dai kullukum bi adama wa adamu min turab ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha kuma daga wannan ran ya halittan mata matarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga mana hadisin Buhari innal mar'ata khuliqat min dil'in a'waj fa idza dhahabta tuqimuha kasartaha wa in taraktaha wa fiha 'iwajuha istamta'ta biha Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mace tana da watan daga dil'in a'waj da kashin awazu wanda suke kuma a tankware suke idan ka dage sai ka miƙar da ita to sai ta kare amma idan ka barce yanda Allah subhanahu wataala ya halicce ta sai ka ji dadin mu'asharanka da ita ka ji dadin zamantakewanka da ita wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dil'in a'waj ku zama masu wasiya mai kyau masu kyautatawa ga mata saboda Allah subhanahu wataala ya halicce su daga wannan kashin awazun wanda yake tankware manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rahma ga jinsin mata yana da kyautatawa matuƙa gare su da muraja'a al-amrin su wannan duka dai nau'o'i ne na ce mana khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi da girmama mace sallallahu alaihi wasallama inda da yake dai ba wajen wannan maganan bane hadisai da dama suna nan ina yawan fadin cewa daga cikin girmamawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mace sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam alƙawarin shahada alƙawarin wato kafaran zunubi da karbuwa yafi wan zunubi da karbuwa wajen Allah subhanahu wataala wanda ya tarbiyanci mata biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yema ba wanda ya tarbiyanci maza ba wannan saboda girman mace da yanda addinin musulunci yake girma ta kamar da zamu gani dai a ayoyin da za su su wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa Allah subhanahu wataala sai ya da mutane da dama mazaje da dama daga cikin waɗannan guda biyun da ya halitta annabi Adam da iyalinsa Hawwa'u sai ya fitar da mutane da yawa mazaje da yawa anan an ce mazaje da yawa duk da babu kokonto mata sun fi maza yawa a cikin halitta malamai suka ce kila dalilin da yasa aka jingina kasra aka jingina yawa zuwa ga maza saboda kasan munasaban busuf din na daidai namiji shine yake yake yaduwa a bayan kasa in ka fito gari shi kake gani to kuma ana maganan busus ne watsuwa ga sunan a watsa haka da yawa a bayan kasa to tunda namiji shine wanda yake watsuwa in ka fito a gari shi kake gani da yawa fiye da mata to shi yasa sai aka ce wa basta minhuma rijalan kaseera domin mu san cewa Allah subhanahu wataala kamar yanda muka fadi jiya dan adam namiji shi Allah subhanahu wataala ya daura ma wajibin wadancan abubuwa fatan kula da alhayawanu wal jamadu wan nabatu wanda kuma sune suke waje shi yasa shi aikin sa yana waje ne ita kuma mace Allah subhanahu wataala ya sanya aikin ta tarbiyantan shi dan adam din sai ya bar mata aikin ta a cikin gida kuma komin girman dabba da kake ganin shi zaka samu muddan da ake dauka na tarbiyan sa shekara 1 2 mafi yawa akwai wanda tarbiyan su renan su baya wuce mintuna ko seconds wasu mintuna wasu kwana daya wasu mafi girman dabbobi wanda suke dadewa ana renan su sune wanda suke kaiwa shekara 1 zuwa shekara 2 ana cikin renan su amma dan adam saboda nauyin da Allah subhanahu wataala ya daura masa sai Allah subhanahu wataala ya sa ake daukan nauyin renan sa har wurin shekara 10 watan kafin ya kai mustawan nut ya kai mustawan hankali da za a ce to shikenan balagal ulma ya isa mustawan hankalin sa a kyale shi ya tsaya da kafafunsa to dalilin kasancewan fatran da ake dauka ana tarbiyantan dan adam yana da tsawo kwarai dan haka dole a warewa wani wanda Allah ya halitta ya zuba wa hakuri mai yawa ya zuba wa basira mai yawa ya zuba wa ilimi mai yawa ita ce mace to dole a ware mata aiki ya zama wannan shine mafi girman aikin ta shi yasa kamar yanda muke fadi duk lokacin da mace ta bar wannan wajibin nata ta koma wani aiki daban ba wannan ba mafi girman aiki na tanadan dan adam da sana'anta shi to sai dai da yake zamani ne muke ciki da ba a ganin kiman aiki sai ya tattara watan sai gurgurdan abin da ya hadu da shine kima madiya gurgurdan kiman aiki a wajen mu shine gurgurdan kudin da wannan aikin a zahiri zai iya samarwa ina yawan ba mutane misali inda zaka sami mutane biyu daya malamin almajirai ne yana da almajirai 2000 ko 3000 yana karantar da su amma sai da ya gama NCE da bai sami aiki ba sai ya je ya bude makaranta tsangaya ko ya bude islamiya yana da dalibai 2000 ko 3000 yana karantar da su dayan su kuma sai ya sami aiki kila a waiter a hotel kila cashier a banki kila personal assistant ga wani dan siyasa irin dai wannan wan aikin da yawa ma ba yin shi ake yi ba shi ko wancan kila aikin sa kullum kafin sallan asuba zai fara zai tashi almajirai a fara karatun alqur'ani a lokacin asuba ai sallah a kwanta a huta yana lura da kowa me yake yi bayan nan a dawo karfe 7 ko 8 a fara karatu har kusan azhar a tashi a huta bayan la'asar ako azhar ma wasu a fara karatu la'asar a huta wasu bayan la'asar a dawo a fara karatu har yamma wai wannan mutumin saboda babu wata kima madiya babu wani kwabo da yake sauka a hannunsa saboda wannan aikin da yake wa Allah subhanahu wataala saboda wannan aikin da yake wa halitta a wajen mutumin duniya a wajen materialist a wajen capitalist wannan mutumin bashi da aiki har yanzu wai shi mare aikin yi ne saboda yana karantar da islamiya dalibai 1000 ba su biyan shi 100,000 kaza amma shi wancan da ya sami aiki yana samun albashi naira 100,000 ko 200,000 wanda kuma albashin nan fa wato ba wai hakika abu ne da mutane suke samu wannan mutumin da ya tsaya yana karantar da yara 1000 ba wai dan shi kasalalle bane ba dan bai da ilimi bane bambanci ne na abubuwa guda biyu dama da zabi watan wace dama mutun ya samu a rayuwansa sannan kuma me ya zaba yaga cewan shi yafi muhimmanci a rayuwansa sai ya zabi ya je ya sami ƴaƴan talakawa wanda ba su da hanyar da za su iya yin karatu idan ba in aka ce sai sun biya wani abu ya zabi ya je ya sami ƴaƴan talaka wanda kila ma iyayen su ba su san kiman karatun ba sai ya kwato su a hannun iyayen zai karantar da su dan iyayen ba su san ma amfanin karatun ba to wai duk wannan abin da yake shi wannan a wajen tsarin bature na duniya shi mara aikin yi ne to shi yasa mata da yawa zaka ji ana cewa matan musulmai ba su da aikin yi suna zaune a gida ba su da aiki da su suke tarbiyantan namijin da ke cewa ba su da aiki domin a wajen bature a wajen tsarin mutumin duniya aikin yi kadai yana samuwa ne lokacin da aikin yin nan ya samar da kwabbai ba a lura da cewa aikin yi mafi girma da Allah subhanahu wataala ya tanabbantar mata shine ta tarbiyyanci wannan namijin da zai zo ya zama mai aiki a cikin al'umma. Wannan dai mas'ala ce mai tsawo insha Allah da zamu ci gaba da tattauna ta har a fahimce ta. Dan haka dai Allah subhanahu wataala ya sanya jingina kasra zuwa ga maza وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا sai kuma aka ce wani sa'an su ba a sanya kasra ba saboda ba a ganin su a fili suna baya aw man yunashu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya saka wa iyayenmu mata da alkhairi cikin jihadin da suke yi na tarbiyyantan dan adam da shahana shi domin kamar yanda muke fadi kullum duk in ka ji an ce ga wani to ka tabbatar wata wance ce ta fitar daga cikin watan jikinta ita ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkurli wali walidayka ilayya al-masir, ta fitar daga cikin natsotsokan jikinta da bargon jikinta ta exa'in sa lokacin da yake cikin cikinta, ta rasa wa kanta hutu, ta rasa wa kanta bacci bayan haihuwansa da rainansa, sannan kuma bayan nan ta ci gaba da bibiyansa da an ce baya gida hankalinta baya gida, ba za ta sami nutsuwa ba sai lokacin da aka ce gashi ya dawo lafiya, tana bibiyar rayuwansa, tana tarbiyyansa, tana daidaita shi har ya kai ya zama kuma abin sha'awa da yawa daga uzama wanda suka zama masu girma madaukaka a cikin al'umma, sai ka samu iyayensu mata da suka tarbiyance su ummiyaini, basi karatun zamani ba, basi karatun boko ba, basi karatun makila ko na addinin bosunsu, amma kawai tarbiyya ce da fitra da kokari. To duk yanda mutum ya kai da ilimi gaskiya wancan malamar ita ce malamar da take gabansa, malamar da ta samar da shi, ta tarbiyance shi ya zama abin da ya zama. Shi yasa Muhammad ibn al-Munkadir shahararren malamin nan bawan Allah wanda al-Imam Malik ibn Anas yake cewa idan ya raina ya ji wani abu a zuciyar shi na kaswa na buke kasan zuciya, yana neman ya tabe shi kasan zuciya a makamin Imam Malik ba a makamin mu ba, idan ya ji wani abu na kaman ke kasan zuciya yana son ya taba zuciyar shi, yakan je ya sami wannan Muhammad ibn al-Munkadir din sai ya je ya kalle shi kawai na wani sa'a wato na wasu seconds ko na wani mintuna, yace sai ya raina kansa sai ya kwanaki yana jin karfin imanin Muhammad ibn al-Munkadir da ya bigi zuciyansa, sai ya kwanaki yana tsotsan wannan shuhna imaniya din ta Muhammad ibn al-Munkadir. Shi kuma Muhammad ibn al-Munkadir din nan ba wani abu ya haifar masa da wannan ba, an ce yana da dan uwa Ahmad wanda yake malami ne mai yawan qiyamul layli, mai yawan karatu, kullum yana raya dare cikin qiyamul layli da ilimi, babban malami amma ba wanda ya ji shi. Amma shi Muhammad ibn al-Munkadir yana da wata al'ada, kullum yazo gida da daddare sai ya kwanta ya kalli sama da fuskansa, sai ya roki mahaifiyansa ya ce ta daura kafafunta akan fuskansa ko Allah subhanahu wataala zai kalli mawkifinsa a wannan yanayin, zai kalli halin da yake ciki a cikin wannan yanayin, saboda neman yardan Allah ya bada ya nemi mahaifiyansa ta daura kafafunta akan fuskansa ta bar su. To wannan barin kafafunta akan fuskansa kila Allah ya tausaya mashi ya kalli mawkifin shi a wannan yanayin ya ji kansa, musamman kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mana aljannatu tahta aqdamil ummahat, dinda ba da al-ma'na al-bahit al-lafzi na wannan kalman bane, to amma ya dauki har mu daukar al-ma'na al-bahit az-zahir din shi ma ba illa bane, ya dauki wannan ma'anar. Dalilin wannan sai Allah ya haskaka fuskansa, Allah ya daukaka makaminsa ya zama wannan abin da ya zama din, da in aka kalli fuskansa ake samun caji na imani a cikin zuciya na kwanaki masu yawa. Dan haka dai mata a cikin addinin musulunci ba abin wasa bane, iyaye ba abin wasa bane, mun ga yanda Allah subhanahu wataala gaba daya aljannan ma ya mika a hannun mata wanda suka so su bude masa ya shiga, wanda suka so kuma Allah ya kare mu ya rasa. To wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, ku ji tsoron Allah da kuke watan roko da shi, in za ku yi tambaya kuke cewa ai maku dan Allah, ha kuma kuke tambaya dan arham watan dan zumunci. Anan wannan dalilin yasa wasu malamai suke cewa wannan ayan ana magana da Larabawa ne, domin Larabawa su ne masu cewa ai masu abu dan zumunci. To amma dai gaskiya bai tankaita da Larabawa kadai ba, saboda ai dukkan sauran al'umma suna girmin zumunci. Kuma wasu malamai suka ce ya ayyuhan nasu, dan an ce ya ayyuhan nasu a farko, ya ayyuhan nasu ta ku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ai wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham na karshe ba zai bata, zai yuyu watan karshen ya zama khasi ne da larabawa kadai, farkon ya zama ami, domin khususu akhiril ayati la yamna'u umuma awwaliha indal usuliyye. Watan wajen malaman usul kasancewan farkon karshen aya khasi ne da wasu, yake banta da wasu mutane, baya hana farkonta ya zama ami, ya kunshi kowa da kowa. Wallahu a'lam. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. A farkon aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci Ar-Rabbu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, a karshe ya ambaci Allahu, sunan Allah. Mun san bambancin dai rububiyyar Allah da uluhiyyansa. Malamai suka ce kila abin da yake nufi da farko an yi da'awa ce ta rububiyya ga dukkan mutane, to wanda suka amsa a karshe sai ake magana da su, kaga hususiyan da yake nan mu'mine. Wanda suka amsa wannan kiran, to inna Allaha kana alaikum raqiba, saboda uluhiyyar Allah subhanahu wa ta'ala kullun tana magana da masu imani ne. Wa atul yatama amwalahum.
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الله سبحانه وتعالى يتي كبيوة مرايودو كيو ينس ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب كدا كما وجن باير واكو چنزا كباسو باين كنكر إمي كو ku canza ku ba su mara kyau. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, kada ku cakuɗa dukiyoyinsu da dukiyoyinku ku haɗa ku ce za ku ci tare don niyyar cutar da su. Innahu kana huban kabira, lallai wannan zalumci ne mai girma, zunubi ne mai girma. Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya yi magana wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, ya yi maganan sada zumunci da muhimmancin sa, koda ko zumuncin na kafiri, domin anan al arham saboda muhimmancin rahim. Mun sani Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Ga hadisin Asma'u bintu Abi Bakr, mun fade shi a baya, Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mata na'am sili ko barri ummaki. Saboda haka zumunci yana da muhimmanci koda ba ta musulmi bane a sadata. Allah subhanahu wa ta'ala, saboda akwai waɗanda zumuncin nasu watan wanda yake da kusanci, wilayarsu ta mafi kusanci an rasa ta. Idan aka ce yatim a cikin mutane, kamar yadda muka sani, shine wanda ya rasa uba. Ko da yake yatim a cikin dabbobi ya sha bamban, a dabbobi in aka ce yatim shine wanda ya rasa uwa, amma a mutane yatim shine wanda ya rasa uba. To saboda haka nan wajen Allah subhanahu wataala, tunda wannan ya rasa uba, ya rasa alqa'im bi amrihi, saboda haka Allah subhanahu wataala yake tunawa bayi da lamarinsa, cewa tunda su ba su da arham din da zai tawallin su, to Allah subhanahu wa ta'ala yana tawallin su da kansa. Shi yasa zaka ga a hadisai da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitarwa akan kulawa da maraya da muhimmanci, har dai a ƙarshe yace ana wa kafilul yatimi ka hataini fil jannati wa ashara bi isbu'aihi as-sabahati wal wusta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Watan wannan yana nuna mana girman wanda ya rike maraya, ya kuma kula da wannan haƙƙin marayan, ya bada dukkan wajibinsa. Saboda shi kowani uba, shi uba yana son ɗansa bi tabi'atil hal. Shi yasa muke yawan faɗi a karatuttuka cewa dalilin haka ne yasa zaka samu babu inda Allah subhanahu wa ta'ala a Qur'ani yace iyaye ku so 'ya'yanku, saboda shi son ƴaƴa ba uba baya bukatan a tuna masa ya so ƴaƴan sa. Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya sanya wa iyaye son ƴaƴan su, har ma son da mai ban mamaki, son da yake mantar da suna su iyayen. Sai kaga iyayensa sun wahala da shi, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tuna ma dan adam iyayensa a Qur'ani wurare da yawa, yana ta tuna ma ka iyayenka fa, iyayenka fa, saboda dan adam mai mantuwa ne, da yayi gaba sai ya manta me aka yi a baya. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake tuna mashi, ka tuna fa iyayenka. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, wa wasainal insana biwalidayhi husna, wa wasainal insana biwalidayhi. Haka Allah yana tuna masa iyayensa, amma shi da tabiatul hali dama uba zai so dan sa. To idan aka rasa uban da zai ma wannan dan wannan hanan din, uban da zai ji kamar yanda muke yawan fadi, akwai abin da ake cewa al-ubuwal imaniyya da al-bunuwal imaniyya. Al-ubuwal imaniyya shine lokacin da mutum zai zama yana so ya dauka daga jikinsa ya ba dan, ko da wani irin zufa zai je ya dako, zai je ya kuna a rana ya wahala kafin ya amfani da wannan kuɗin ya siyo wa dan sa halawa, ya siyo wa dan alawa. Kuma idan ya zo ya ba dan, in dan ya ji daɗi sai ya zama yana jin daɗi saboda ɗansa na jin daɗi abin da shi ya cire ya basa. A lokacin da shi kuma dan da za a ce masa to babankan da ya baka alawan nan guda biyu ba shi ɗaya, wani ɗan sai ya ce shi ba zai bayar ba. Saboda mene? Saboda shi abin da ya iya ya karɓa ne kaɗai ba ya bayar ba. Shi kuma baba abin da ya iya ya bayar ne kaɗai ba ya karɓa ba. To idan maraya, wanda aka sami maraya, wanda ya rasa wannan baban wanda zai bayar yana jin daɗin bayarwa, to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to dukkan al'umma ku zama masa baba. Kowa da kowa a cikin community, kowa da kowa a cikin alwasatul muslim, kowa da kowa a cikin jama'an musulmi ya zama baban wannan dan. Sai ya zama shi ma baba ne gare shi. Sai ya zama ya rasa baba daya, yayi babanni dari. Kowane baba ana rige-rige saboda musabaka ta imani, a ga an kyautata wa wannan dan saboda umurnin Allah subhanahu wa ta'ala na a kyautata masa. To haka dai Allah subhanahu wa ta'ala ya umurni da sada zumuncin ma'abuta arham, ya ce kuma a basu dukiyansu, wa atul yatama amwalahum, a nan wajen wato ana nufin dukiyan yatama wanda suka riga suka girma. Domin ba zai a ce ka ba maraya, maraya shine kafin ya isa hulm din nan, kamar yanda muka ce wabtalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum. Ita take fassara wannan. Dan haka wa atul yatama amwalahum ba yana nufin ka ba su kuɗin a lokacin da suke marayu bane, kamar can ne da Allah yake fadi fa ulqiyas saharatu sajide. Kaga kamar yanda malamai suka ce ai fa ulqiyas saharatu sajide, as-saharat allazina kanu saharatan ulqu sajidin, domin daga lokacin da suka yi sujada ai sun bar sihiri kuma. To amma itibaru ma kana ne, sai aka kira su sahara tare da itibarin sunan su da yake ada. To haka shi ma anan wa atul yatama an kira su yatama ne da itibarin sunan su da yake ada, amma yanzu ba yatama bane, sun riga sun girma, sun wuce munzalin yitumtaka, sun wuce munzalin maraitaka. Anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amwalahum, dukiyansu. Shi kuma aka ce malu shine abin da ake juyawa yake hauhawa. Nan wajen akwai nukta muhimmiya. A baya da dukiya idan aka aje ta ko shekara 100 za ta yi, sai dai ta ta ƙara daraja, ba za ta ci ba, shi yasa ma sunanta dukiya. Saboda real value take da shi, tana da kima haƙiƙiya. Zinari ne dukiyan a lokacin da azurfa, komin tsawon lokaci sai dai ya rika ƙara daraja. To yanzu da dukiya ta canza ta zama dukiyan takardu, ya zama wannan dukiyan na takarda in ka aje ta a ɗaki ka ɓoye ta shekara biyu, idan lokacin da ka ɗau aje ta naira 100,000 ne, ka aje ta ka ɓoye ta a ɗaki shekara biyu, to za ka fito da ita ga ta nan dai naira 100,000 ne, amma kila ta koma 60,000 ko 70,000. In aka shekara 10 ko 20 ga ta a rubuce naira 100,000 ne, amma ta koma naira 5,000 ko 10,000. Saboda haka kaga anan idan ka aje dukiyan ya zama lokacin da zaka bashi ya zama irin wannan paper money ne, wanda yake kawai kuɗi ce da figan da aka rubuta a jikinta, ba kuɗi da kima na gaskiya ba. To idan aka aje shi ya ɗauki lokaci
aka zo tashi bashi aka bashi abinda aka bashi to kaga ai tabaddaltal khabisa bi tayyib ka karbi tayyibu a lokacin da ka karba kudin nan yana yaro lokacin an karbe su naira miliyan 1 kuma an je an aje ba a juya ba koko an je an juya amma da aka tashi bashi sai a ce ai miliyan 1 ne kudin sa dan haka ga miliyan 1 nan to kaga ba adalci ba wala ta tabaddalu khabisa bi tayyib domin wannan dukiyan a yanzu ba valun su ba kenan a wannan a wancan lokacin da yake yaro dan haka ba ai masa adalci ba dan haka abinda Allah subhanahu wataala yake nuni da wala ta tabaddalu khabisa bi tayyib a zamanin mu domin shi ma'anar alqur'ani yana watan hawa gurgudan yanayin kowane zamani shine kada ka je ka aje wannan kudin ba ya rasa value sannan in ka zo bashi ka bashi kudi mara value dan haka idan zaka ka aje dukiyar maraya to ka sai mashi wani abu mai value na gaskiya ka sai mashi wani abu mai kima na gaskiya sai masa fili ka tanadan masa sai masa gida misali nake yi ka tana ko ka sai masa gold ka aje masa lokacin da ya kai a bashi kudin sa ya kai munzalin karban abin sa sai a canza wannan gold din zuwa kudi sai ya zama kila lokacin da aka karba yana yaro naira 100,000 ne aka baka ajiya nashi amma yanzu da ya girma wannan kudin ya zama naira miliyan 5 ko 10 saboda ita nairar ce take sauka ba dalar ba gold din ne yake hauhawa ba ana dai amfani da kalman hauhawa kawai saboda dai abin da aka saba da shi dan haka a takeice kar a canza a karbi mai kyau lokacin bashi a bashi mummuna wala ta tabaddalu khabisa bi tayyib dinda misali magabata za su ce a kada karbi misali hatsin sa mai kyau in ka tashi bashi ka bayar da mummuna ko wani abu to amma dai duka wannan kamar yadda nace gurgurdan zamanin kowanne za a fahimci nasi gurgurdan zamanin mutanen wala taakulu amwalahum ila amwalikum wannan ayar mansuha ce a da farko Allah subhanahu wa ta'ala ya hana in ko abinci ne marayu sai dai a zuba musu nasu daban daga cikin dukiyansu ba za a hada dukiyansu da na mutanen gida a ci tare gaba daya ba to amma Allah subhanahu wa ta'ala daga baya ya haffafa wa al'umma an share hukuncin wannan aya aka saukar da ayan suratul baqara wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum idan kuka cakuda dukiyansu da naku na abinci da sauransu to wannan a ɗan uwanku ne in za ku iya ciyar da su daga abin da kuke da shi shine abin da aka fi so shine qul islahu lahum khair in za ku iya kyautata musu ku basu ba tare da kun buƙaci a dauka daga cikin nasu ku ciyar da su ba to shine abin da yafi idan ba za ku iya ba kuma to wa in tukhalifuhum kuka hada dukiyanku da nasu to ai ɗan uwanku ne sai ku yi mu'amala da su irin mu'amalan ɗan uwanta nan wajen muka kula wannan ayan zamu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atul yatama amwalahum a gaba zamu ga wata aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana wala tutu sufaha abwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama to insha Allah duk da lokaci ya riga ya kure zamu bar wannan muqaranin me yasa anan wa atul yatama amwalahum dukiyansu can kuma a wajen sufaha wala tutu sufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman to insha Allah mun zo karatu gobe bi iznillah ko dai daga baya insha Allah zamu bayanin bambanci dake tsakanin waɗannan zamu bar abin da ya rage na lokaci domin tambayoyi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na
malala wannan yana tambayar me falalar 6 shawwal da kuma fa'idar yin azumi 6 shawwal
manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fadi a ingantaccen hadisi man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal kana kaman sama dahr wanda azumin ramadan ya bi shi da kwana 6 a cikin watan shawwal to yana daidai da wanda ya azumin shekara guda daya saboda kaga ku a shekara kwana 360 ne kuma kyawawan aiki Allah ya ce yana linka su 10 saboda haka kaga idan aka sa kwana 36 misali Ramadan da bayan shi kwana 6 kaga ya zama kwana 36 kaga ya zama kamar mutum yayi azumin Malik yana da wani kauli a cikin wannan matsalan to amma dai wannan kaulin sa ne saboda yanayin zamanin shi a wannan zamanin yanzu ba za a koma dole zuwa ga wannan kaulin na Imam Malik ba za a rike wannan hadisin a yanda yake saboda shi ma yayi ne a wani babi na saddu zari'a kuma wannan zari'an ta riga ta kau yanzu dan haka ba bukatan ma fatawa da ita na
okay wannan suna tambaya idan mutum ba shi da lafiya a cikin wannan wata na Ramadan yana azumi kuma sai Allah ya masa fa'idin shi ma za su rama masa wani ne
za a rama masa azumin da yayi bai da lafiya kwanakin da yayi bai da lafiya
eh
a ai ba za a rama ba na farko dai ma shi a mazhaban malikiya ba ba wani ba yin ma wani ibadatul abdan sai ibadatul amwal koko al mukhtalata ko zatu shabahain amma koda ma a sauran mazhabobi ba za a rama saboda ai bai zama shi dole ba shi ba zai zama shi dole ba sai ya warke ramadan ya wuce ya zama warke lokacin qada lokacin rama wannan azumin tunda hakan bai faru ba kaga azumin bai zama masa dole ba kenan
wannan yana tambaya ne cewa matarsa ba ta iya karanta alqur'ani da larabci yanda yake shine yake tambaya cewa in ta karanta shi da turanci ladan da ake samu zai zama ɗaya ne da
Qur'ani fassaran turanci ba Qur'ani bane fassaran alqur'ani ba Qur'ani bane lalle tana da ladan karatun alqur'ani amma ba zan iya cewa tana da wancan ladan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowane harafi yana da lada goma ba dan wancan maganan tauqifi ne ba wanda zai iya ba a kiyasi akan irin sa dan haka ba za a iya kiyasi akan samun ladan abu ba dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace ladan a cikin wancan karatun amma lalle tana da ladan karatu na alqur'ani ko na ma'anonin alqur'ani amma tarjaman alqur'ani ba alqur'ani bane tarjaman ma'anonin alqur'ani ne shawaran da zan ba ta tayi cigaba da kokari wannan kuma kila zai zama kwadaitarwa akan tayi kokari ta iya karatu da harufan alqur'ani din na farko kenan na biyu kuma idan ba za ta iya ba ma za ta iya karantawa da harufan boko wato transliteration Qur'anin da aka rubuta da harufan boko in ta karanta zai zama tana da irin wancan ladan amma ni ba zan iya shishigin cewa in an karanta fassaran turanci ma ko Hausa ko wani yare ana da irin wancan ladan na karatun alqur'ani na lafazin alqur'ani ba saboda lafazin shi kanshi ibada ne wannan kuma kokari ne na wani bawa ne ya fassara abin da ya fahimta daga alqur'anin Allah subhanahu wa ta'ala amma dai akwai lada in an karanta kasancewa karanta ladan ilimi ladan karanta ma'anonin maganan Allah da duk sauran abubuwan da suke tattare da wannan
wannan suna cewa mutum ne yake da ƴaƴa maza da mata so sai ya aure da ƴaƴansa maza duka kuma sai ya bawa kowanne daga cikin su gona domin ya ringa ciyar da matarsa so sai kuma ya rasu shi mahaifin nasu kenan shine suke tambayar yanzu za a hada da wayannan gonakin da ya bayar wa su ƴaƴan mazan ne a sashi cikin gado ko kuma a wanda rago wanda bi raba din ba shi ne za a sa magana
irin wannan tambayoyin ya fi kyau a je wajen alƙali an yi min tambaya makamancin sa baya na bada amsa kaman haka ka'idan kyauta kaman yadda muka sani zan faɗi ka'idan ta kawai a wajen malamai kaman da aka sani uba idan yayi wa dan sa kyauta duk da akwai hadisin annu'man ibnu bashir wanda malamai halna halta kullu waladika mislahu to amma dai ka'ida shine idan uba zai iya ma dan sa kyauta musamman in ba niyan sai fifita wani sashin da akan ƴaƴa bane misali kila wannan ya kai munzalin shekarun da zai iya aure kamar yadda aka fadi dan haka an bashi dan ya iya ji da kansa kaga wannan ba kyauta ne da niyan fifita shi akan kannin sa ba su ma ana niyan in suka iso za a yi musu koko ya gama jami'a a bashi wani jari a bashi gida dan yaje ya kasuwanci duka wannan kyauta ne da malamai suna ganin baya cikin irin wancan kyautan da aka hana to idan aka ba mutun ya riga yayi hauzi ya riga yayi karba to shikenan koda wanda ya rasu babu maganan a dawo da shi a cikin maganan gado to amma idan ya zama al'adan su ba wai bayarwa kyauta bane wannan an bashi ne kaman ya amfani da manufa'ar gonan dan haka nan za a koma wajen al'adan mutanen garin ne urfin su yaya suke yi ya suka saba mu'amala kila ana bayarwa ne dan yi amfani da manufa'a din amma ya bar asalin shine ita gonan ya ci gaba da nomawa yana cire hatsin amma ya bar asalin to idan irin wannan ne kaga za a mayar cikin kayan gado a raba dan haka dai alƙali ne za a je a samu shi ya san garin ya san yanayin su kuma ka san kowane gari da kowane zamani ma yanayin abin da ya shafi hukunce hukunce to yana danganta da waje da mutanen da ake ma da zamanin da ake ma dan haka fatawa irin wannan wanda ya shafi aqdiya ana buƙatar taka tsantsan akai kada a je ai fatawan da ba shi ya dace da wannan wajen ba ko ba shi ya dace da wannan zarafin ba ko an ji daga barayi ɗaya ba a ji daga ɗaya barayin a faɗi magana ba wanda yake kuma magana ce da ya kamata a tafi wajen alƙali wallahu alam ina roƙon ayi hakuri haka nan da tambayoyi saboda yanayi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu aj ajilahu wa ajilahu ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.